zazzabin cizon sauro wato malaria na makwaskin manyan cututtukan da ke addaban jama'a musamman ma mata da kananan yara a Najeriya. Kuma kamar yadda malakalman hukumomin kiwon lafiya ke nunawa kusan kashi 97 cikin 100 na mata masu juna biyu da kuma kananan yara a kasar na kodake ko kuma sun kamu da cutar. Kuma lamarin ma ya fi kamari ne a yankunan da rikicin Boko Haram ya shafa. Duk shekara biliyon naira ne ake kashewa da zama yakar cutar. Kuma kawai kuma da alamun fada sauro rina aka ba to sai dai kuma don samun nasara a yaki da cutar ta hanyar amfani da gidan sauro ya sa hukumomin kiwon lafiya a jihar Adamawa tare da tallafin wasu kungiyoyi masu zaman kansu shirye wani taron bita ga yan jarida. Amma dai wannan taron horas wan an ko ta barar da ya kamata ne yan jarida su saka a yaki da cutar cizon sauron. Baya ga matsalar rashin tsaftar muhalli, yanzu haka rikicin Boko Haram ya kome da hannu agogo baya a yaki da cutar, musamman ganin cewa tun bayan shekarar 2010 ba samu damar raba gidan sauro ba a yankunan da ake fama da rikicin na Boko Haram. Dr. Bauchi Dili da ke mazama da raitan kiwon lafiya a matakin farko na ma'aikatar kiwon lafiya a jihar Adamawa ya mako bayanin irin matakin da suka dauka a yanzu.
Ya kamata da mun yi shi a shekara biyu da suka shige wato 2014, amma abinda ya faru a Adamawa kowa ya sani maganan Boko Haram nan wanda kananan guda bakwai sun zama kake shi ya sa ya zo ya dakata da wannan campaign din, amma yanzu na sauki ta samu zamu yi shi kai tsaye kuma zamu shiga kowane gida.
Shi ko tun farko da yake jawabin maraban Mr. Isaac M. Kadala da ke zama jami'in kula da shirin yaki da cutar malaria a jihar Adamawa ya ce dole fa haɗa hannu wajen yaki da balahirar cutar a yanzu.
The most important thing is mu mobilize mutane su ga amfanin gidan sauro din nan, sannan kuma su fito tunda za a bada shi kyauta ne, kuma za a bi gida gida a bada netcard, wanda za a bada netcard daga baya za a amfani da netcard a je inda muke ce distribution point, wurin da za a bada net. Kowane mutum biyu a gida, in ku hudu ne za a ba ku gidan sauro biyu.
Ya ku wurin da mota baya zuwa wasu rantsan an hau jakuna da sauransu,
duk mun riga mun gama shiri.
To wai kowane irin da marama yan jaridan suka dawa da miyagi da cutar malaria, wannan ko ma ita ce tambaya da neman wasu da aka hora.
Sunana shi Fiko, ina radio dandal kura international, amma waye muna da kai da ake yi game da ita wannan zamu kira annoba jama'a suke fama da ita a wannan ƙasa namu ta ciwon malaria. Lallai matsala ce babba da kuma ya zo a lokacin da ya kamata. Tabbas akwai rawa muhimmiya da nake tunanin cewa zan iya takawa domin daga cewa na ba da dawo gudunmawar na ganin cewa lallai jama'a sun samu faɗakarwa sun kuma fahimci hanyoyin da ya kamata su bi domin kaucewa wannan matsala.
Sakina Ahmad, ina Radio Nigeria from Bina Ita Yola. So alhamdulillah a taron da an gaya mana a yadda za mu yaɗa wa jama'a batun wannan gidan sauron da za a fara badawa kyauta, kuma ana son mu bibbi abun da tabbata lallai ya isa ga wanda ya kamata su samu, kuma sun yi amfani da shi yadda ya dace.
Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya WHO na kuma cewa babu hanya mafi sauki wajen yaki da cutar malaria kamar amfani da gidan sauro musamman a yankunan karkara, da nan ne talakawa ƴan rabba naka wadata muke rayuwa. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.